sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da dare. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin 13 ga watan Afrilun shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da tagayyarar mutane musamman ma ta fannin tattalin arziki. ƴan pension sun buƙaci a taimaka musu kasancewar su a gidan ma suke kafin kullowar cutar da ta matsawa mutane zaman gida. Za kuma ku ji ra'ayin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Professor Bubana Maiwa, a game da harin da dakarun sojan ƙasar Chadi suka kai wa ƴan Boko Haram. Za kuma mu kawo muku wani rahoto na musamman daga shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Amma kafin nan, bari mu ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan ba da jimawa ba zai yanke shawarar sake bude al'amura a kasar. A yayin da jami'an kiwon lafiya sun bada tabbacin cewar munin annobar coronavirus ta kusa zama tarihi a kasar. Kimanin jihohi 42 daga cikin 50 da ake da su a nan Amurka suka kafa dokar zama a gida tun bayan da annobar ta karaɗe kasar. Shugaba Donald Trump ya baiwa Amurkawa shawarar bada tazara a tsakanin su har nan da zuwa ƙarshen watan Afrilu. To amma yana duba yiwuwar sake bude al'amura a kasar baki daya ko kuma na wani bangare a ranar 1 ga watan Mayu. A yayin da rahotanni a nan Amurka ke nuna cewar gwamnoni ke da hurumin sakawa ko cire doka a jihohinsu, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar akwai buƙatar mutane su fahimci cewar wannan ba daidai bane. Ya ƙara da cewar ɗaukar wannan matakin na shugaban ƙasa ne akan wasu dalilai masu ƙarfi. Gaskiyar lamari shine ni da gwamnatina muna aiki tare da gwamnoni kuma hakan zai ɗaure nan ba da jimawa ba. Ni da gwamnoni za mu yi matsaya akan matakin da za mu ɗauka. Hukumomi a ƙasar Andalus Spain sun fara sassauta dokokin taƙaita zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus a ƙasar yau Litinin, inda aka bar mutane da ke aiki a kamfanonin kere-kere da gine-gine suka koma bakin aiki. Da yake har yanzu akwai barazana ƙara yaduwar annobar, an buƙaci kamfanonin da su samar wa ma'aikatan da kayayyakin kariya da kuma tabbatar da sun ba da tazarar mita 2 a tsakanin su da juna. Andalus na ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta yi ƙamarin gaske, inda aka samu sama da mutane fiye da 165 da suka kamu da cutar, kana mutum 17 suka mutu. A kasarin yankunan kasar sun kasance cikin matakan hana zirga-zirga na kusan tsawon wata guda. A jiya Lahadi, Prime Minister kasar Pedro Sanchez ya ce wannan annobar barazana ce, ba ɓangaren tasiri da ta yi ga sha'anin lafiya kaɗai ba, har ma da yadda take gurgunta tattalin arziki da zamantakewar jama'a. Ya kuma ƙara da cewar don haka matakan da suka ɗauka sun haɗa da hana yaɗuwar cutar da zai ba da dama ga farfaɗo da tsarin kiwon lafiya da kuma tabbatar da ganin bata gurgunta tattalin arzikin ƙasar ba ta hanyar haifar da ƙarin rashin ayyukan yi ga 'yan ƙasa. Ƙasar Somalia ta samu mutum na 2 da ya mutu sanadiyar cutar coronavirus, wanda hakan ya sa aka kafa dokar hana zirga-zirga da daddare a babban birnin ƙasar na Mogadishu. Kwamandan rundunar 'yan sandan ƙasar General Abdi Hassan Muhammad ya ce dokar hana zirga-zirga za ta fara aiki daga ranar 15 ga watan Afrilu, daga misalin ƙarfe 8 na dare zuwa ƙarfe 5 na asuba agogon ƙasar. Ba a shata lokacin ɗage dokar ba. Hukumomi sun ƙara da cewar dokar ta taƙaita zirga-zirga za ta shafi harkokin sufuri da kasuwanci, amma ba za ta shafi shagunan sayar da abinci, asibitoci da shagunan sayar da magani ba. Dokar ta zo ne a ranar da ƙasar ta sami mutum na 2 da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar COVID-19. Mutumin da ya mutu ɗan majalisar dokoki ne kuma ministan shari'a a jihar Hirshabale. Farashin hannayen jarin ƙasashen Asiya sun faɗi a yau Litinin, a yayin da masu saka jari suka shirya wa tunkarar rahotannin samun cinikin manyan kamfanonin Amurka a wannan makon. Wannan ya ba su haske akan irin yadda annobar coronavirus ta dagargaza tattalin arzikin duniya. Hannun jarin kamfanin Niki na Japan ya karkara ranar yau da faduwa kashi 2.3 cikin 100, inda kamfanin Shanghai da tafi suka fadi da kashi kusan 1.5 na baki daya kasan. Kasuwannin kudi na Hong Kong da Australia da ma wasu sassa suna kulle a yau Litinin saboda hutun Easter. Haka kasuwannin London da Paris har ma da Frankfurt duk suna hutu. Kasuwannin Amurka kuwa sun rage sa'o'insu gabanin bude kasuwar a yau Litinin, inda kamfanonin S&P Dow Jones da Nasdaq duk suka fadi da fiye da kashi 1.3 cikin 100. Kasuwar mai kuwa ta tashi a yau Litinin bayan wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin kasashen kungiyar OPEC da kuma Russia na rage yawan man da ake hakowa zuwa gangan mai miliyan 10 a rana. A daidai lokaci da karancin bukata da kuma takaddama tsakanin Saudi Arabia da Russia sun sa farashin man faduwa. Danyen man Amurka ya tashi da kusan kashi 3 cikin 100 fiye da dala 23 a kowace ganga, yayin da na Brent kuwa a matakin kasa da kasa ya tashi da kashi 2.7 cikin 100, inda ya karkare akan dala 32 kowace ganga daya.
Madalla da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu. Kuma za mu fara ne daga jihar Bauchi a Najeriya, inda bincike ya nuna cewa fiye da watanni 8 bayan tantance tsofin ma'aikatan hukumar samar da lantarki na ƙasa wato NEPA, gwamnati ta kasa biyan su haƙoƙinsu. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad ya hada mana daga Bauchi.
A ganawa da manema labarai a garin Bauchi, mataimakin shugaban tsofin ma'aikatan hukumar wutar lantarki shehar Arewa maso gabas, Malam Isa Ibrahim, ya ce shekarunsa 24 kenan, amma ba a biya shi fansho ba.
Ka abun ba da daɗi ne, ba ma tuna da mu. Ni na gani kamar mai pensioner in ya gama aiki ya zama dead body, ya zama gawa kenan, ba a yi da shi. Ba wani labari, shuru ne masir, babu. An ce an yi ƙari, babu. Arias, babu. 33% babu, ba komi ne masir.
To zo kamar kai ka kai shekara ko kuma nawa ne da lokacin da ka ɗauka dabarin aiki?
Yanzu na kai 24 years yanzu.
Dabarin ka aiki?
Dabarin aiki na yanzu.
Shekara 24?
Shekara 20 dabarin aiki.
Ba a biya ka haƙƙin ka
ba? Ba biya ba.
To me aka ce muku?
To ana ta ce wai an je an kai takarda zuwa Ministry of Finance. Ministry of Finance tantance tun lokacin Goodluck. To aka ce an fito da kuɗi 60 billion. Amma har yanzu ba mu san da 60 billion ko kasa ko sama yi.
Wato ku ma'aikatan
na NEPA, na NEPA electric power sector ke shafe mu.
To kuma ba ku tuntuban su ne?
Muna tuntuba, inda muna da president namu a nan a can gurin. To akwai lokacin da shi Buhari ne zo ya ce to a ji a tantance mu a gani waye suke da rai, waye ba su da rai. So da magadan su su zo. To yanzu this is almost 8 months now yanzu. Ba ma magana ba wani komai.
To zo wani hali kuke ciki?
Yanzu muna cikin hali ne shi Ubangiji shi taimake mu, shi Buhari taimake mu. To mun dauka shi in yi how milking abubuwa zai wata, abu kuma sai zama kamar worst. Akwai pensioner ne suka mutu da wucin kasar nan da Allah ya sa. Shi ne muna cikin wannan zafi kulli a cikin gidan nan, ba kokobo, ga tsufa, ga ciwon sugar, ga ciwon hawan jini. Ai da wannan kudin ne mutane suke neman su samu. Shi Buhari taimake mu a cikin wannan abun. Muna ta yasa da addu'a dare da rana. So ya taimaka don Allah, mutane suna mutuwa. Bai kamata shi ana mutuwa da hushin kasar nan ba. Ana Allah ya sa.
Kaman su wane ne suke da alhakin biyan ku wannan kudi?
Peter ne kamata za su biya mu. Yawa, amma Peter ɗin mun je su ce wai finance ba su tura musu kudi ba.
Wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam, Ali Ibrahim Dogara Ningi, ya buƙaci shugaban Najeriya da ya san cewa ana cikin wani matsatsi, sabili da haka ya bada masu haƙƙin su.
kwata-kwata ba a biyan su fenshu, gwamnati ta sa an tantance su. To kaga a wannan karnin da ake cikin matsatsi, kamata yi gwamnati ta yi amfani da wannan damar ta tura wa mutanen nan masu fenshon nan da waɗanda aka gyara da can ba a biyan su daidai, da waɗanda da can ma ba ma a biyan su kuma haƙƙin su ne a biya su, kuma kamfanin nan kowaye da aka saka suka zo suka tantance sun tantance su. Gwamnati ta tura domin su kansu waɗannan da suke da pension nan mutane nawa ne a ƙarƙashin su waɗanda suke ciyar da su, wanda in an yi haka rayuwar al'umma da tattalin arzikin al'umma da ita kanta tattalin arzikin gwamnatin kasar zai da haɓaka, zai da inganta. To amma na kusa da gwamnatin ko shi shugaban kasa din ba sa son su gaya masa gaskiyar al'amura, saboda suna ganin kuɗin nan zai tafi gurin mutanen da ake nufi, ba zai mutanen su samu wasu biyan bukatun su ba. Shi isa na ga ya kamata in zo in sanar da shi kansa shugaban kasa Allah isa iji ga kuma tsari, kuma lalle i tabbatar ya dauki mataki duk wani wanda zai je ya gaya masa ƙarya akan haka, to ba dan al'umma yake yi ba.
Abdulwahab Muhammad daga Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma sai batun tsaro. Bayan harin da dakarun kasar Chadi suka kaiwa ƴan kungiyar Boko Haram, mai sharhi kan al'amuran yau da kullun kuma malami a jami'ar Diop dake Senegal, Farfesa Bube na Maiwa, a hirarsa da Alheri Grace Abdu, ya ce tsuntsu ne ya janyo ruwan da ya masa duka.
Idan muka tsaya muka diba, wato irin fafatakar da shi shugaban kasar Chadi Idris Deby yawa Boko Haram, wato kamar Boko Haram su ne masu kasaya da kansu. Kada manta da cewa da shi Abubakar Shekau shugaban Boko Haram shi ne wanda ya kalubalanci shugaban kasar Chadi da cewa da za su kai mai hari ya shirya. To bayan ya yi kalubalen ne kuma hawaye sai ya gwada, wato aka kashe ma ƴan Chadi askarawansu a cikin kogin Chadi. To shi ne shi wannan Idris Deby ya kai mai da martani. To da kai mai da martani da ya zamanto abu ne wanda su ba su saba da shi ba, saboda sojawan Chadi akan gaskiya a kai musu hari irin haka nan ba cikin cewa yaki abin nan ba, akwai wuya mutane ne kuma waɗanda su fa ba su yahewa. Idan aka takule su, to irin bannar da za su yi tahi waccan wadda aka musu. To shi ne shi shugaban na Chadi da kanshi ya tashi ya shiga cikin gaban rundunar sojojin nashi ya je ya kai musu hari a can cikin kogin Chadi, inda kowa ya san sakamakon abin da ya faru, tunda sun ce sun kashe kamar ƴan ta'adda na Boko Haram zuwa 100,000 ko kuma zuwa 1,000.
To yaya kake ganin haɗin gwiwan nan da aka yi tsakanin ƙasashen nan da ke fama da tashe-tashen ƙungiyar Boko Haram? Menene wani matsayi ake ciki a halin yanzu? Kusan sai ka ce baka jin ɗuriyar wannan yarjejeniya.
Kamar yadda shi shugaban ma na Chadi ya nuna, a zamanin da ya kai musu hari a cikin kogin Chadi shi kadai ne, wato wa'ancan ƙasashen uku ko kuma in ce hudu, tunda akwai jamhuriyar Benin a cikin wannan yarjejeniyar. Wa'ancan ƙasashen ga yadda ya faɗi ba wanda ta kawo mishi wani taimako, kuma alhali dukkan wa'annan ukun, wato Kamaru, Najeriya da jamhuriyar Niger, suna fuskantar matsala zuwa ga Boko Haram. Amma da aka wayi gari kawai sai ga shi Idris Deby shi kadai ne ya kai musu hari, kuma Allah ya bashi nasara a bisa kansu. Wato cewa da rijejeniya kenan tsakanin wa'annan kasashen kawai tana ƙari-ƙari tana raba. Wato cewa da ƙasar Chadi kaɗai ce take yunkuri na cewa ta maido zaman lahiya a cikin wannan bangare na kogin Chad da ya zamanto kogin na Chadi a sakan ƙasa huɗu yake. Wato bugu da ƙari da shi ne cewa da idan aka tsaya aka diba akan gaskiya, mu masu tsaya mu diba kuma masu kishin kasashen namu, wato mun ga cewa da wa'annan kasashen gaskiya ba su taka rawa a zo a gani ba. Kasar Chadi muna jinjina mata, saboda irin wannan da ta nuna cewa da nan nahiyar mu ta Afirka ba ta kai ba mu tsaya da ɗan ƙoƙon bara muna zuwa muna nema a wajen kasashen Turai ko kuma kasashen yammacin duniya, muna nema a zo a taya mu. Abinda mun kai ta faɗi ne kullum, idan ya zamanto rundunar sojojinmu suna da kayan aiki na masu muhimmanci, wallahi wannan wankin hula ba ya kai su dare. Wato da tun da jima sun gama da wannan, tun da shi ga shi nan ya nuna da abu ne wanda yake yiwuwa, da sun jima da gamawa da wannan yanayi na Boko Haram da ya zamanto ya tada ma ƴan ƙasa hudu hankali a cikin kogin Chadi. To ba da haka, kalmar tambaya ita ce cewa ne, wato tun da ƙasar Chadi ta tsaya ta nuna cewa da abin yana yiwuwa, da ita kankanta kasar Chadi da tumba in waɗancan kasashen uku kawai da suka kawo mata goyen baya cikin wannan kokowa da Boko Haram din yana yiwuwa daga mu nan gida wato a dafa damo da kisan kai ne bata kai ba a ce wasu rundunan sojojin kasashen Turai ko kasashen yamma sun zo sun girgu a cikin kasashen namu wanda ya zama do ba musamman wasu ba kuma hawaye suna zamnan ake zuwa a kawo mana hari a yi mana banna yadda irin abin da ake tsammani da wato yau ayoyin tambaya shine cewa tunda muna iyawa ta kanmu kuma kasar Chad ta gwadi zahiri gashi na a hili da tana yiwuwa me yasa wa'annan kasashen uku na daya ba su kawo ma kasar Chad goyon baya zuwa ga wannan abu na daya kenan na biyu su wa'annan masu kirayo wasu rundunojin sojojin kasashen yammacin duniya ko kuma kasashen Turai su zo su girku a cikin kasashen mu meye manufar su bugu da kari dai
Professor Abubai na Maiwa kenan a tattaunawarsa da Alheri Grace Abdu. Shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na kokarin farfadowa daga fitinar ƴan bindiga da suka addabi jihohin yankin. A daidai lokacin da cutar mashako wanda aka fi sani da coronavirus take fatattakar kasashe a faɗin duniya. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya yayi nazari akan al'amuran da ke gudana a yankin Arewa maso yammacin na Najeriya. Nasiru Gareka
In ka dibe gidan da jami'an tsaro a Zamfara suka zayyana da natsafi ne har ma gwamnati ta rushe gidan da takan yi mu bi diddigin wannan labarin wani abu da yafi daukar hankali a Arewa maso yamma shine mutuwar Dr. Aliyu Yakubu a daura inda gwamnan Katsina Aminu Bello Masari ya tabbatar da cewa sanadiyar coronavirus ne wannan ya nuna isar cutar kenan a karo na farko jihar Katsina da za a iya cewa ke yunkurin farfadowa daga ƴan bindiga da kan sace mutane har ma da kisan killa
shi wannan likita mai zaman kanshi ne yana da ainihin asibitin tashi ta kanshi a Daura amma ya tafi jihar shi jihar Kogi daga can ya je Lagos ya yi sati biyu ya dawo bayan kwana uku da dawowar shi ya kai kanshi asibiti cewa bai da lafiya asibitin sojoji na jirgin sama a asibitin ma bai wuce awa biyu ya rasu to duk da haka likitocinmu nan sun ɗauki samfur sun aika ga center inda ake bincike kuma bincike ya dawo wannan cuta ta COVID-19 tana da hannu wajen mutuwar shi
duk ba ma wannan ne mafi abin ɗaukar hankalin ba sai ɗan takaitaccen faifan bidiyo da ɗaya daga ƴaƴan marigayin ya fitar mai suna Nuhu Aliyu da ya nuna san mahaifinsu bai yi fama da corona ba duk da an ɗauki abin gwaji daga jikin marigayin aka dawo da sakamakon ya kamu da corona ne
the information they spread about it being true is a lie nothing like that happened there was no coronavirus with my dad they took the sample quite well but I'm sure they manipulated the results and now they took on Tuesday they took our own too
Matashi Nuhu ya yi zargin an sauya bayanan gwajin da nuna ta su ma da za a kai wajen killacewa ba su san makomarsu ba. Na buga waya ga yayar Nuhu, wato Hadiza, yar marigayi Dr. Aliyu Yakubu don tantance labarin da Nuhu ya faɗa da jin ra'ayinta kan lamarin. Inda ta yi alƙawarin tuntuɓar wani yayin nasu na daban don samun izinin magana.
Zan yi magana ba sai na kira yayin
Okay, to talk to him fast. Do you da kai ki sanar da ni Hadiza? Allah ya taimaka Allah ya jagora sai na ji
kace ne sunka
Nasiru Voice of America
zuwa hada wannan rahoto Hadiza bata tuntube ni ba da yaddar Allah bincike zai gano dukkan bayanai kan wannan lamarin na corona a Daura duk da aka gabanin wannan mutuwa gwamnatin jihar Katsina ta aika aka gwada wani daga dutsen ma da aka zaci ko yana da corona inda bincike ya dawo da cewa lafiyarsa kalau Take ma dai gwamnatin ta bakin kwamishinan lafiya na jihar Yakubu Danja ta bayyana sakamakon binciken da bukatar gujewa jita-jita.
Ga ma sakamakon a hannuna, sakamako ya nuna cewa ba shi da ita wannan cuta da ake zargi wato coronavirus. To anan muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kare mu kuma Allah ya kare dukkan jihohin Najeriya tare ma da duka duniya baki daya daga ita wannan cuta. Kuma muna roko da Allah jama'a a daina amfani da abubuwa na farfaganda wajen yada jita-jita musamman a wannan kafafe na zamani wato irin wayoyin nan da ake ce ma social media. Ya kamata a rika amfani da abin da aka tabbatar an tantance shi. Sannan kuma muna roko dukkan wani wanda ya ji yana da wasu alamu na cututtuka to ya garzaya domin zuwa asibiti mafi kusa domin tabbatar da abin da ke damunsa.
Yanzu dai gwamna Aminu Bello Masadi ya aina dokar hana yawo a daura don matakan hana yaduwar coronavirus.
To tun da wannan abin ya kai an samu mutum uku yanzu kuma masu rai a daura, mun yi shawara da jami'an tsaro da kwamitin ko ta kwana kan batun magana wannan cuta da duka sauran na aikin lafiya cewa daura ba shiga ba fita kuma kowa ya zanna a gidan shi. Jami'an tsaro za su ba da cikakken gudunmuwa na tabbatar da cewa kowa ya zanna a gidan shi. Mun ce akai karfe 7 na safe ne saboda a babban dalili wannan sanarwar ta tafi yanzu wanda ke da halin da zai sai wani abu na gaggawa ya saya.
Shin ayyana doka a daura ta wadatar ko kuwa da sauran matakan da suka dace a dauka kan corona cika tsina? Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta Najeriya kuma Bakatsine Farfesa Usman Yusuf ya amsa tambayar a mahangar likita.
Duk shawarar da shugabanni 'yan siyasa suka yi su rika yin shi da hujja. Hujja kuma shi ne me yasa aka yi an rufe daura don likita ya rasu da wannan cuta. An ɗauki samfur daga wurin mutane 23. Wurin 23 ɗin nan mutane uku aka samu suna da wannan cuta. Mutane ukun kuma shi ne ɗakin wannan marigayi da 'ya'yanshi guda biyu. An kai su Katsina Federal Medical Center ana kula da su. Fatan mu cewa za su warke su dawo gida don sun yi rashi kuma gashi suna ciwo. Saboda haka yanzu aikin da ya rage ma gwamnatin Katsina da gwamnatin tarayya NCDC da za su ba su tallafi cewa abinci ko mutanen da shi wannan likitan ya haɗu da shi su kuma suka haɗu da shi su kuma suka haɗu da su haka za a yi ta ana kiran shi contact tracing a tabbatar cewa wannan abu bai yaɗu ba. Abinda aka yi cewa an rufe daura wannan ya yi yanzu. Karin suka ga cewa abin ya wuce daura ɗin sai ka ga cewa za a ƙara rufe wasu wurare. Amma yanzu rufe dauran da aka yi ana bincike cewa a tabbatar cewa bata yaɗu daga daura ba. Yanzu ba ni aka tambaya ba amma ya wadatar a gani na yanzu shawara ce mai kyau. I'm sure kuma likitocin da ke can Katsina da kuma wayanda suka tuntuɓa a nan na tarayya aka ba da wannan shawara eh ta yi. Amma za su ci gaba da bincike ba wai don sun ga wannan ba shi kenan a daura babu ko wajen daura babu. Mu dai roƙonmu cewa Allah ya taƙaita wannan kuma Allah ya ji kan shi likitan da ya riga mu.
Wato mutanen daura yanzu za su iya zama a gidajensu su kwantar da hankalinsu ba abinda zai same su matuƙar suka zauna a gida kenan.
Zama gida shi ne ba za ka fita waje ba ka haɗu da ko wani yana da shi ko a yi cunkoso. Muna Abuja ba ga sati ne ba ina gida. Amma akwai mutane masu cutar a Abuja ko? Zama gida shi ne ka rage zuwa waje a rage taro. Jama'an da ke da su a Abuja ai sun fi yawan jama'ar da suke da su a Katsina. Abin tashin hankali shi ne ciwon likitan da aka samu farkon kesin da aka samu daura da ya dadewa Allah ya mashi rasuwa. Ko daga ina ya kawo wannan cuta an ce Lagos ya ce. Amma bai dade ba Allah ya mashi rasuwa. Saboda haka dole a binciko dawa ya suka zo kusa da shi a don a bincike su a tabbatar cewa suna da cutar ko ba su da shi. Fatanmu shi ne mai ɗakin shi da 'ya'yansu guda biyu da suke asibiti Allah ya sa nan da kwanaki a sake bincikawa su warke da cutar su dawo gida su ci gaba da zama su tarbiyyar mahaifinsu da mijinta da ɗakinta. Balle daura inda akwai wannan cutar a ci gaba da kulawa taro na kasuwa na zuwa masallaci na shiga motoci duk a rage don cutar ta shigo garin. Allah ya sauke.
Amin amin. Professor Usman Yusuf mun gode kwarai da gaske.
Na gode kwarai ma na sosai.
Daidai ƙarshen makon jiya, ita ma jihar Kano da ke makwabtaka da Katsina ta samu mutum na farko da ke dauke da coronavirus, kamar yadda gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje ya yi bayani.
Lamarin suke ce, da kuma jihar Kano nesa da muke jin tsoro domin su taro su a yau. Mun sami wannan cuta a coronavirus har ta kama mutum ɗaya, ɗan shekara 75, kuma tsohon ma'aikacin gwamnati.
Wannan fadun na faruwa ne a lokacin da dimbin jama'a ke ta babar cutar mai hana numfashi. Don zuwa yanzu ba mamaki ba ta amsa annoba a wajensu ba, kamar yadda suka san mai amai da gudawa, gurda maza ko ciwon idon nan na Apollo ke kama jama'a da dama a lokaci daya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. A gaida Murtala Faruk Sanyin na da shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kasar Italiya ta bayyana fatan cewa za a yi gwajin cutar coronavirus ga dukkan 'yan wasan kwallon kafa a kasar a farkon watan Mayu a shirye-shiryen dawowa domin ci gaba da kakar wasanni. Tun a ranar 9 ga watan Maris ne aka dage fafata gasar Serie A sakamakon barkewar annobar cutar coronavirus a fadin duniya. Ba kai ga bayyana ranar da za a dawo da buga wasannin ba a Italiya, inda ake da zagayen wasannin makonni 7 da kuma wasu wasannin da ba a sami bugawa ba. Shugaban hukumar kwallon ta Italiya Gabriel Gravina ya shaidawa tashar talabijin ta wasanni ta Sky cewa za a gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki domin shata tsarin dawowa fafata wasanni, wanda kuma za a sanar ba da jimawa ba. Kasar ta Italiya na daga cikin kasashen da cutar ta coronavirus ta yi munin gaske a duniya, inda kuma ta shafi kungiyoyi da 'yan wasa da dama. A Ingila, kungiyar kwallon kafar Tottenham ta yi amai ta lashe akan matakin da ta dauka na yin amfani da tsarin gwamnatin kasar na ba da hutun dole ba biya ga wasu ma'aikatanta da ba 'yan wasa ba sakamakon annobar coronavirus, biyo bayan kakkausar sukan da tsarin ya haifar daga masoyan kungiyar. A ranar 31 ga watan Maris da ya shige ne, kungiyar ta ba da sanarwar cewa ma'aikatan nata za su karbi kashi 20% kacal na albashin su a kokarin kare aikin nasu. To sai dai kuma kungiyar ta fitar da wata sanarwa a yau Litinin, inda ta ce ma'aikatan za su sami dukkan albashin nasu na watannin Afrilu da Mayu ba tare da ragin ko kwabo ba. To sai dai sanarwar ta ce shugabannin gudanarwar kungiyar kam za su sami ragi ga albashin su. Tsohon shahararren dan wasan kasar Ivory Coast Didier Drogba ya bayar da katafarin asibitin da yake ginawa domin mayar da ita cibiyar kula da masu cutar coronavirus a kasar. An kaddamar da bude asibitin tun a shekara ta 2016, duk da yake ba a kammala aikin ta ba a wannan lokacin. An gina asibitin ne a cikin Abidjan, babban birnin kasar, ta hanyar gidauniyar ayyukan jinkai ta Drogba. A yanzu kuma aka mika ta ga gwamnatin kasar domin taimakawa wajen yaki da annobar cutar ta coronavirus. Magajin garin birnin na Abidjan Vicento ya jinjina wa kokarin tsohon dan wasan na Chelsea akan abin da ya kira nuna kishin kasa, da ya ce zai ba da gudunmuwa sosai wajen yaki da annobar a yankin. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Indo a takaice, hukumomi a kasar Andalus sun fara sassauta dokokin takaita zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus a kasar a yau Litinin, inda aka bar mutane da ke aiki a kamfanonin kere-kere da gine-gine su koma bakin aiki. Kasar Somalia ta samu mutum na biyu da ya mutu sanadiyar cutar annobar coronavirus, wanda hakan ya sa aka kafa dokar hana zirga-zirga da daddare a babban birnin kasar na Mogadishu. Farashin hannayen jarin kasashen Asiya ya faɗi a yau Litinin, a yayin da masu saka jari suka shirya tunkarar rahoton samun cinikin manyan kamfanonin Amurka a wannan makon.
Masu sauraro, a nan za mu yi sallama da ku a yau, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Yusuf Aliyu Haranda da ya karanto mana labarai, sai Julie Letters Question da ta daidaita mana sauti, da ma injiniyanmu. Ni Aisha Mu'azu ne ke cewa kwana lafiya, ma'assalamu.